yanzu wani dan uwa yazo ne yake mun magana cewa a ce muka musu da addu'a can yankin Katsina wajen faskare din nan cewa wannan harkar sace-sacen mutane da kashe mutanen nan ya tsananta kwarai da gaske. Ya shiga ƙauye su yi suka mutum goma su tafi da su ko su kashe su ko a ba su kuɗi. A shi ɗan can ne shi ne ya zo ya ce da Allah a ce maka na ce to ai yanzu ma ba mun yi addu'a ko? Amma na gaya muku ne don ku daɗa himmatuwa. Kasan ita fitina idan ba kai ta shafa ba in ba kana bibiya sai ka saki jiki ka ɗauka cewa ba a yi. Amma wallahi mutane suna cikin wato wani mugun hali kuma mun faɗa mun yi ta bayani mu ya mu ne muke wa kanmu. Yawwa son zuciya ne da son duniya ka kashe ɗan uwanka a baka kuɗi wannan bala'i Allah ya sauke shi. So muna musu addu'a Allah ya kiyaye su Allah ya kare jininsu mu ma Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu gaba ɗaya. Kuma in an je gidaje sai a yi ta'addu'o'i Allah ya kiyaye mu gaba ɗaya. Insha Allah ta'ala za mu bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. A yau kwanan wata 26 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1440 daidai wanda shi ne ya dace da 2 ga watan 2 shekara ta 2019 a lissafin Turawa. Muna cikin kitabul magazi babu hajjatul wada. Inshallah za mu tashi ne hadisin bayan ko wala haddathana bayanu nan ne Abu Yaman to mun wuce na bayan din kenan to na koma baya. Qala haddathana Abu Yaman qala haddathani Ash'ab ko an Zuhri wa qala Muhammad bin Yusuf حدثنا الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعمة استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال نعم. wannan hadisin Abdullahi bin Abbas ne daga Suleiman bin Yasar ya rawaito daga gare shi. Wata mata ce ta zo ta yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya. Wata mace ce daga kabilar Khas'am. Khas'am din sunan kabila ne. Istaftat daga fatawa ne. Istaftat mana ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama wato fatawa a hajjatul wada'i ranar sallah ne kuma ta yi wannan tambayar ranar sallah. A lokacin da ta yi tambayan Fadl bin Abbas yana goye shi ne radifa. In an ce radif wato goyo yana goye a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda mai mashin yake goyon ɗan uwansa ko mai keke yake goyon ɗan uwansa. Annabi yakan goyi mutum a dabba a baya. To shi wal fadl bin Abbas radifu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yana goyi a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato ana gaya maka lokacin yadda abun ya faru ne. Sai ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farillar ubangiji faridatullahi ala ibadihi farillar ubangiji akan bayansa adrakat abi shaykhan kabiran ta riski mahaifina alhali yana dattijo mai shekaru. Abinda take nufi da faridatullah wato aikin hajji don ku aikin hajji farilla Allah ne aikin hajji wajibi ne. To amma ta riski mahaifinta tsoho ne yana da shekaru la yastati an yastawi ala rahila tsufan sa ya kai gama baya iya hawa kan dabba ya zauna ko akan doki aka sashi sai ya fado ko akan raƙumi ne sai ya fadi ba zai iya rike jikinsa ma ya hau dabbar ba saboda tsabar shekaru ya gaji rayuwa kenan la yastati an yastawi ala rahila fa hal yaqdi kalmar fa hal yaqdi din nan daidai take da fa hal yakfi ya isan masa ko fa hal yujzi'u ya isan masa an ahujja anhu in yi masa hajjin na iya yi masa don Allah wannan ka duba mace ce fa take tambayan annabi ta iya yi wa babanta hajji a ta samu tarbiya kwarai da gaske sai manzo Allah ya ce na'am ya halatta ki je ki yi wa babanki aikin hajji so anan ɗan uwana wannan hadisin abin da yake nuna mana shine ashe ya halatta wani ya yi wa wani aikin hajji idan Allah ya baka rufin asiri mahaifiyarka tsufa ya mata yawa ko babanka tsufa ya masa yawa ko matarka tsufa ya mata yawa ko mijinki tsufa ya miki yawa ya halatta a yi duk abin da za a yi na shirye-shiryen aikin hajji niyabatan wani ya tafi idan ya je duk abin da zai sai niyya da sunan wancan mutumin yayi niyya da sunan wancan mutumin idan wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana muhimmancin aikin hajji muhimmancin musulmi ya je sauke farallin nan kun ga cewa ta inna faridatullah farillar ubangiji abinda Allah ya wajabta itilasta kuma wannan fursa ce dama ce da masu hali za su iya taimakon iyayensu aikin hajji nan kakan iya mutum wato koda ma baya raye yanzu watakila mahaifinka ya gama rayuwarsa har ya mutu lokacin baka da wadata sai daga baya Allah ya maka wadata bayan shekara 20-30 ma mahaifinka yana cikin kabari kuma bai aikin hajji ba to in kai kayi sai kai masa ko ka biya kuɗi a yi masa mu anan gaskiya ba mu fiye damuwa da wannan ba amma inda aka ci gaba ƙasashen larabawa wannan da kake gani da duk wurare ma a duniya a yi duk shekara akwai mutanen da suke tahowa da kuɗaɗe daga ƙasashensu suna neman waye zai yi wa ɗan uwansu aikin hajji su biya shi ni na san lokacin da ɗalibai a jami'ar musulunci ta Madina tunda sun yi sai kaga an shigo ana ta neman waye zai iya taimakawa a bashi kuɗin zirga-zirga da zurubtu da komai da komai ya yi wa wani mutum aikin hajji wannan mutumin watakila a Amerika yake ya ma mutu ko yana raye watakila a ƙasa kaza yake badulul hajji ake cewa da yawa suna zuwa ana yi suna yi wa iyayensu amma da wahala mu nan ka ga mutum ya biya wa wani kuɗi ya ce ka je ka yi wa babana aikin hajji saboda ya mutu ko kuma je ka yi wa mahaifiyata ta tsufa sai a ce a hajji ya bara ta iya zuwa ba hajji ya ki haƙuri bara ki iya zuwa ba to bara ta iya zuwa ba ka biya wa wani mana ƙaninka ya je mata amma sharaɗin wani ya yi wa wani aikin hajji sai in shi wanda zai yi aikin hajji ya taɓa yi yawwa in ko bai taɓa yi ba automatically yana shiga ta zama tasa ai ƙwarai ku da gaske dan haka annabi ya faɗa wanda ya zo zai yi wani aikin hajji ya ce kai ɗin ka yi ya ce a'a zuwa yana labbaika Allahumma yana sai aka je yana labbaika Allahumma an shubur mata labbaik Allahumma an shubruma sai annabi ce waye shubruma sai ya ce wani ne sai ya ce shi za ka yi wa aikin hajji ya ce eh sai ya ce to kai din ka taba yin aikin hajjin ne sai ya ce a'a sai ya ce hujja an nafsika ثم حج عن شبر مات النبي يشي تو كاي وكانك ايكن حجي تكونا sannan ka zo kai shubur ma ba laifi daidai ne ai maganin mai rigima kenan kaga wannan yana nuna cewa me bai kamata wani ya je ya dauki aikin haji zai yi wa wani ba alhari bai ba kuma in ya nuna mana wannan abin yana nuna mana zumunci ana iya yi wa iyaye zumunci koda ba sa nan don Allah ƴan uwa musamman wanda Allah ya rufa musu asiri mu kula da wannan akwai dadi kwarai a ce kana kabari danka ya sa ai maka aikin haji haka umra ma ana iya yi wani dan Allah ya rufa ma asiri zaka iya turawa kace aje a yi wa mahaifiyarka umra ta rasu sai ka ba wani kudi kaga ka taimake shi ma zai je dan addu'o'in sa kuma ka taimaki mahaifiyarka tana cikin kabari tana kwance Allah ya gane da mu قال حدثني محمد قال حدثني سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف أسامة القصوى ومعه بلال وأثمان بن طلحة حتى أناخ عند البيت ثم قال لأثمان ائتنا بالمفتاح فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وأسامة وبلال وأثمان ثم أغلقوا عليهم الباب فمكث نهارا طويلا ثم خرج وابتدر الناس الدخول فسبقهم فوجدت بلالا قائما من وراء الباب فقلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى بين ذينك العمودين المقدمين وكان البيت على ستة أعمدة سطرين صلى بين العمودين من السطر المقدم وجعل باب البيت خلف ظهره واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار قال ونسيت أن أسأله كم صلى وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء شكو من حديث رواية عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر نيكي با ملاباري شوا من ذا الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يا بس كنت أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف أسامة ينا غوي ده أسامة كاغنا ما أنشي ينا غوي معنى أسامة ينا بايانسا أكن تاغوس القسوة النبي ينا ده تاغوة من سونامي القسوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألوكا تشن أتارد شي أقيل أدان سبلال دكما أثمان بن طلحة الحجبي حسيدا annabi ya sunkuyar da dabbar tasa wato a daidai dakin Allah harami kenan sannan sai ya ce wa shi Uthman itina bil miftah kawo mana makullin dakin Ka'aba shi wannan Uthman din shine yake kula da dakin Ka'aba makullin dakin Ka'aba kuma gada suka yi din asali to makullin dakin Ka'aba kamar yadda muka taba yi muku bayani ba a hannun annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ba shine sai ya dauko makulli sai ya kawo wa futiha lahu albab aka bude wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kofa fa dakhala annabi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya shiga wannan dakin Ka'aba din wa Usama mana da Usama ibnu Zaid da Bilal ladaninsa da Uthman ibn Talha suka shiga Ka'aba din suna shiga summa aglaqu alaihimul bab sai aka rufe kofar sun shiga sai aka rufe kofar fa makata naharan tawilan annabi ya zauna da wannan rana mai tsawo mana a wannan yinin ya dade a cikin dakin kabar nan yayi zaman yayi zaman sa a cikin yini guda ko da yake ba yini guda ba ana nufin dai lokaci mai tsawo sannan sai ya fito shi manzon Allah din daga Ka'aba wabtadaran nas a wata riwaya fabtadaran nas sai mutane suka yi mai gaggawa dan su shiga tunda annabi ya shiga bari su ma su je su samu roman shiga wurin shine ad-dukhul fasabaqtuhum ne ko sai na riga su shiga ni ma na yi gub na shiga ina shiga sai na samu Bilal yana tsaye a bayan kofar ɗakin Ka'aba qa'iman min wara'il bab sai nace da shi aina salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka duba mala abinda suke sha'awa su yi koyi da sunnar annabi cewa a ina a ɗakin Ka'aba ma a nuna musu ina ne inda annabi ya salla burin kenan dan mutum shi so yake yi yayi dace daman albarkar rayuwa Allah ya taimake ka kai aiki irin na annabi sai Allah ya baka lada ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla sai aka ce ai tsakanin waɗannan filolin guda biyu na gaba amudainil muqaddamaini wannan amud wannan amud waɗannan a cikin ɗakin Ka'aba akwai irin wannan abun ai akwai waɗannan filolin a ciki har yanzu kuma ba wai ɗakin haka yake kamar kwali ba a yana da filas a cikin sa to da annabi ya je yin sallah sai tsakanin filolin nan guda biyu shine yace bainal amudaini min as-satri al-muqaddam mana ta gaba ta layin gaba yanzu kaga wannan a masallacin nan wannan fila ne wannan fila ne wancan fila ne amma idan mun zo wanne ne filolin gaba waɗannan su ne to shi ma da yaje yin sallar a irin nan yayi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya sanya kofar ɗakin Ka'aban tana bayan sa a lokacin da ya salla ma'ana a gaba da kofar yayi sai ya fuskanci wato katangar da ke cikin Ka'aban kenan dan wani zai ce ina ya fuskanta to sai ya fuskanci katangar ɗakin ɗaya daga cikin katangun tunda yana da katanga guda hudu to sai ya fuskanci katangar ɗakin ta ɓangaren in ka shigo katangar da take fuskantarka amma yana gaba da ƙofar shine hina taliju albaita taliju tadkhulu kenan walaja dakhala yace bainahu wa bainal jidari ina mana tsakaninsa da akwai rata tsakaninsa da tsakanin katangar ba mannewa ba sallallahu alaihi wasallama ratar shine bainahu wa bainal jidari ya kai salasatu azra zira'i nawa guda uku zira'i shine nan gurin wannan daya wan biyu uku in ka shimfiɗe hannunka guda uku yace wa nasitu an as'alahu kam salla ni na manta in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a in tambaya shi nawa annabi raka'a nawa yayi dan gaskiya na abun tambaya ne shin raka'a biyu yayi raka'a hudu yayi raka'a nawa yayi sallallahu alaihi wasallama sannan sai ya ce a lokacin gurin da ya salla din akwai wani abu da ake ce da shi marmara hamra rukham kenan wani jan abu haka a daidai wurin a cikin ɗakin Ka'aba akwai shi to a nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi salla to in kun lura da wannan hadisin gaba ɗaya an gaya mana annabi ya shiga ɗakin Ka'aba kuma ya salla abin tambayan tunda ɗakin Ka'aba ake fuskanta to daman ashe za a iya shiga ɗakin Ka'aba kuma a yi salla a ciki ana iya yi kenan nam ya halatta ai to saman dakin ka ba fa nam ana yi ko ba ai ba ai ba a so a hau saman dakin ka ba ai sallah to wanda ya hau ma bene na daya na biyu na uku a yanzu a masallacin harami ai zai tarar da dakin kafan yana kasa da shi yayi to shi kuma ina zai kalla tunda ka ce wa ai ko ina zai kalla na'am to ai ai ya wuce yanzu kamar an ce ka fuskanci masallacin nan ne nan gefen nan gefen nan gefen ba matsala to wanda ya hau can sama ba sama masallacin ba wani gida da yake ya wuce nan gurin kamar a ce wanda ya hau kan kofar gadan kaya ya zai ya fuskanta ina zai kalla wanda yake gefe ya wuce ina zai kalla tunda an ce ya fuskanci kafar na'am to kaji dan uwa yace ita kaba ba ta da ƙarshe a sama Allah ya saka da alheri abin da yasa ni muku wannan tambayan shine ka san akwai matsalar yin sallah a cikin jirgin sama ko haka ne to kaga wanda yake jirgin sama ai ai yana kololuwa to shine abin da ka faɗa fa walli wajhaka shatar al-masjid al-haram idan an zo ana fuskantar jiha ne ba exactly ita dakin kama ake fuskanta ba wurin ta kawai sasannin ta in ka fuskantar da kanka sasannin wurin shikenan in ba haka ba inda za a auna mu a tape sallolin da muke ai za ga wani ba exactly dakin kama ake fuskanta ba yanzu misali ba gani ina zaune ba duk ba gashi kuna kallo ni ba yanzu wancan wanda yake can inda za a ja layi inda yake ai za ga can yake kalla haka ne wannan ma inda za a ja layi za ga can yake kalla haka ne to amma abinda ake so jiha me jiha inda malam Usman yake jiha ta ce inda Alhaji Ibrahim yake jiha ta ce inda wannan bawan Allah yake jiha ta ce so ashe abinda ake da bukata ku kalli jihar ko a cikin masallaci idan ka lura inda liman yake fuskanta setin nan ai ba shine wancan sahun yake fuskanta ba haka ne kenan inda za a dauki miƙe wannan mita a ja inda liman yake fuskanta a miƙe da ita a je har inda za a je kai in an ja naka aka miƙe da shi za ga inda liman ya kalla daban inda kai ma ka kalla daban to shi yasa waɗanda suke sa wa kansu cewa wai dole sai sun kalli setin ɗakin Ka'aba gaskiya wannan ba daidai bane ba za ma su iya ba ba za ma su iya ba shi yasa zaga wasu ana zuwa a ta samu mushkila ai wannan bai kalli setin Ka'aba ba wanda ya ce sai ka saka aro daga nan directly sai ya kalli ɗakin Ka'aba a jiha sasannin wurin yayi an gane wannan tayyib kenan ya halatta ai sallah a cikin ɗakin Ka'aba kuma wannan yana nuna mana sahabbai suna kwadayin su koyi da annabi shi manzon Allah ana koyi da shi a cikin wato al'amura na rayuwa da na addini dan a samu tsira kuma shine ma'anar ahlus sunna din in kan ji an ce wani ahlus sunna wato mai koyi da annabi ka ji kishin a ranka kaina koyi da manzon Allah صلى الله عليه وسلم قال حدثني حدثنا يحيى ابن سليمان قال اخبرني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد ان اباه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نتحدث بحجه الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا ولا ندري ما حجه الوداع كنا تلكيني قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أروى ابن الزبير وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهما أن صفية بنت هوي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ فقلت إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر. وأن حديث عروة ابن الزبير ده أبو سلمة بن عبد الرحمن شوانا نعيش ما النبي صلى الله عليه وسلم تباس العباري زوج النبي صلى الله عليه وسلم نانا عائشة تباس الأباري أخبرتهما أن صفية بنت حيي وتماتت النبي من سنة صفية بنت حيي ابن أخطب. صفية بنت حيي ابن أخطب حاضت في حجة الوداع تاي أيكن هجي أي تاي العادة أيكن هجي وأن ينا نونا منا الله زي يجرب المجتنى أيكن هجي جنن العادة ya kamata to sai aka zo aka gaya manzon Allah ana cikin tafiya ai ga ma wata matar ka ta al'ada ya kamata sai annabi sai annabi yake cewa yana tambayan Aisha ahabisatuna hi yanzu wannan mata tsare mu za ta yi kuma za a koma ne Madina zata yanzu ba a gama kuma aiki ba yanzu wannan mata zata tsare mu ne sai mun jira ta ta gama al'adarta kwanakin al'adarta gaba daya sannan mu koma gida shine ahabisatuna hi saboda shi annabi yana zaton bace yi wannan dawaful ifaza da muka faɗa ba kwanaki dawaful hajj babban dawafin nan da ake yi in an gama aikin hajji in dai bata gama ba jinin al'ada ya zo mata to akwai matsala duk matar da take jinin take aikin haji bata yi dawaful haji ba bata yi dawaful ifada ba wannan dawafin jini ya zo mata to fa dole fa sai dai ta tsaya al'adarta ta kare sannan ta zo ta yi wannan dawafin to shi kuma annabi yana son an gama aiki kowa ya je dawafin su tafi gida su fi Madina shine yake cewa yanzu tsare mu za ta yi dan wannan yana nuna dole sai an jira ta yi tsarki shine nana Aisha ta ce a'a ai ba matsala ai ta yi wannan dawafin dan annabi yana tsammanin ba ta yi bane innaha qad afadat ya rasulullah ai ta yi dawaful ifada din ta ta yi dawaful ifada kuma ma ta yi dawaful wada din ta shi manzo Allah ya ce to fal tanfir to ta tafi kamar ya tafi daga nafara yanfiru ne mu tafi gida wannan hadisi yana nuna mana wajibcin shi wannan dawaful ifada sannan kuma in mace larurar ta kamata to sai an jira wato abun tausayin da zaka ji shine matar da yanzu kaman a Najeriya ne an sa musu tafiyar su bayan aikin hajji da kwana biyu to kuma wataƙila tun Amina ana zaman Mina ko ranar Arfa ko ranar Sallah bata je ta yi wannan dawafin ba jini ya zo mata to wannan fa babu ita ba tafiya kuma jirgi gashi baya jira ya za a yi sai dai a zare fasfot ɗinta daga cikin fasfunan alhazai ‘yan uwanta ta zauna ta jira to shine iskalin shi yasa mata yawanci suke tafatawa malam ya halatta a sha ƙwayoyin hana al'ada in za a tafi aikin hajji to yanzu irin jiragenmu da irin mutanenmu waye za a jira wata mace wai tana al'ada amma abin tausayi ya karmi kallawa akwai waɗanda suke tahowa ba su yi ba wallahi sai su taho ba su yi ba kamar ya ba su yi ba jahilci ba a je makaranta ba kuɗin kawai ake da shi an biya haka za ta je ta dawo to wannan mata in ta dawo fa da ita da wanda bai je aikin hajji ba duk ɗaya yaushe aikin hajjin ta za ta zai cika sai ta sake biyan kuɗin kujera wata shekara ta je ta yi wannan dawaful hajjin ba yanda za a yi aikin hajjin mutum ya karɓu bai yi wannan dawaful ba to shi yasa akwai buƙatar ilmantar da alhazai idan za su je aikin hajji ba akwai mutum ya biya wa matarsa ko ya biya wa kanwarsa ko ya biya wa mahaifiyarsa ba, kuma wannan larurar tana iya gindayuwa akan kowa. Haka kuma a samu malamai da suka san aikin su rinka karantar da su, ba alfarma ba, kamar ya alfarma yanzu yanda ake yi sai a nemi waye yake da alaka da gwamnati shi za a ba kujera a ce aje a yi malamai bita, aje a alhazai bita, kaga shi kansa yana buƙatar bita, shi kansa malamin bita yana buƙatar a yi mai bita. Amma ya aka yi samu opportunity ne na siyasa, yanda za ku gane wato sharrin ɗan siyasa, wato tsiyar da suke wato barnarsu ta isa. Yanzu akwai kujeru da a ƙa'ida ya kamata a ware su na malamai ne da za su je su rinka yi wa alhazai bita. Ina so ku fahimci karatun nan. Me amfanin bita? Su karantar da alhazai, su yi musu bayani ya ake aikin haji. To idan an zo duba ake nama, wani za ka ga ya shekara 10-15 duk shekara shi yake zuwa, kuma ya tsufa ma, amma saboda yana da alfarma shi za ki turawa. Billahi al-azim, wasu in sun je kwance su suke ba abin da suke, amma tunda yana da alfarma za a cika jirgi a tafi da su. Ai malaman bita ne, galibin su ba sa yin aikin. Wani ya bugu daga can, wani ma'aikacin rediyo ne, cewa ya kamata a yi magana kaza kaza. Na ce yanzu da an zo an yi magana cewa za su yi, don mu ba a ba mu kujerar ba ne. To wannan ma da ɗan sauƙi, in ɗan malami ne ma wataƙila ka ce an taimaka masa, amma wallahi sai Allah ya tambaye ka yaya aka baka kujera baka je ka koyar da mutane addini ba. To akwai wanda ma jahilai kawai ake ɗiba, kurun kujerun ƴan siyasa ake rabawa. Kawai sai ga mutum jahili fituk ya tafi wai da sunan malamin bita, jahili ne fituk. Amma tunda yana da alaka da gwamna, yana da alaka da wane ne, da wani ɗan siyasa, sai a zo a cusa sunansa cikin malaman bita. Jahili ne fituk, amma da sunan alhazan bita. So duk abin da za a yi wa malaman bita, duk abin da za a yi wa malaman bita, so yana ciki. Amma fa shi kansa yana buƙatar a yi masa bitar. Mun taɓa kama wani malami wata rana Amina, kawai ya je ya tarar da alhazai mata, sai ya je ya ce musu duk matar da aikin wannan ba na sunan shi, jinin al'ada ya zo mata, aikin hajjinta ya lalace. Wannan ni na je tantin na tarar da wata mata tana ta kuka, mata kai suna ta kuka, ta shiga fin da shi waje, kusa waje ta shiga fita, ta fita, ta shiga fita. Ya je suna ta kuka, kamar ya tana kuka, ai malam aikin hajji na ne ya lalace, kamar aikin hajji na ya lalace. Malam ne ya ce tunda jinin al'ada ya zo min, aikin hajji na ya lalace. Na ce malam kuma? Ta ce malam. Sai na bincika aka ce ai a cikin alhazai malaman da aka turo su yi wa alhazai bita, wani ne ya zo ya ba su wannan fatawar. Da muka bincika sai muka samu wannan irin ƴan awon igiyan nan ne da ake ɗiba a kai. Yan awon igiya ne wannan, ba a so a faɗa amma gaskiya ne. A samu wayayyu da suke da ilimi, suka san abin, su je su karantar da mutane. Wallahi haka za ka ga alhazan malam suna ta shirme, suna buƙatar wa za su tambaya. Aikin hajji kuwa, ai wanda ya je aikin hajji ma, malami ma da ya je aikin hajji, shi ma kansa yana buƙatar sai ya daɗa duba abin, don abin yana da yawa. To amma za ka tausaya rashin wato corruption ɗin nan, abinda ake cewa corruption, ba inda bai shiga ba. Sai su je su zauna su miƙe ƙafa su kulin, ai ta soyo musu wainar ƙwai da kaza suna ci. Nan kuma sun tafi akan kujerar gwamnati, akan malaman bita ne. To wannan ba daidai ba ne. Ina faɗin wannan saboda matasa, da Allah zai taso da wani, wataƙila ya zama wani shugaba, a gyara, a duba waɗanda suke da ilimi, suke da wayewa, suka iya, sai a ba su jesu taimaki mutane, ba wai alfarma ba. Kuma galiban alhazan ba sa zuwa ma wurin bitar, wanda ake a nan ɗin ma da yawa ba sa zuwa wurin bitar. To wanda bai je ba ya je ya tinkari abin. Wani fa wallahi a Madina, wallahi wando ya saka a cikin amiqati fa an daura ihrami za ta wannan shi ma ni shaida ne na san lokacin ina ganin ma ga motar sunan gul alhaji ne aka zo aka ce tafkar kici da shi ashe shi kan da dan gajeren wandan sa a ciki aka ce akar maka Allah ba a sa kaya ihrami ko ake daurawa yace ba wanda ya isa ya cire wando a gurin nan yace in yi tsirara ya kace aka ce ai kowa tsirara yake wani yace shi ba zai cire ba akai kaga wannan yana da kudin amma yana da jahilci idan taurin kai kuma wallahi Allah bai je aka yi masa bitar ba aka nuna masa ba a kaza in ga amma dai wannan bawan Allah haka ya tafi zai dawo fansa daga jiran wandan sa kaf a daure a jiki kuma a kaida ba a saka komai mutum zai ya tajarrad min al-makhit duk wani abu na dinki ba a sa shi in zai umra ko aikin haji haka ake ratayawa kowa haka annabi yayi yafi kowa daraja kai ma dole kai haka mace ce take da daman tayi aikin haji ko umra da kayan da yake jikinta amma namiji la wallahi to zaka ga ta ganin kwamacha la shirme kwaba wani ma zaka ga malami ne shi ma wai malami ne ya je shi ma na amma wallahi daga shigarsa ma kaga ma bai ma karanci abin bai ma fahimce shi ba an cire kafada ana ta yawo kafada a waje duk alhajin da kaga yana yawo da kafadarsa ta dama a waje ba ya zo dawaful qudum bane dawafin nan farko din nan da ake shiga makka shine ake cire kafada ake yin dawafin shi ma zagaye na daya na biyu na uku ake gama amma wallahi amina zaka ga kafadarsa a waje a arfa kafadarsa a waje duk wanda kaga kafadarsa a waje amina a arfa to awon igiya ne amma na ga muku na ga wani malami ne ya lasifika ne ma a kafadar sai yana mutane wa'azi shi ma kafadar dasa a zube a waje amina kuma adireshi ne na nuna jahiltar abun wallahi eh lai ma wannan yi bisa wanda gaskiya ne to ai shi sa daman duk abin da alfarma aka shigar da ita ba Allah aka sa ba kawai dai in samu ne ni ma in je ne akwai cutarwa wallahi kuma musamman mata malam mata ai kwabar ta isa to shi sa duk wanda zai biya wa matarsa aikin hanji ko ya biya wa mahaifiyarsa a karantar da su kawai shi ne a karantar da su الله يغفر لنا حديثي نقرشي قال حدثنا يحيى بن سليمان قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني عمر ابن محمد ان اباه حدثه عن ابن عمر قال كنا نتحدث بحجه الوداع والنبي بين اثرنا منا زنچن aikin hajjatul wada manzon Allah yana nan a gaban mu نتحدث daga alhadith ne a lokacin manzon Allah yana nan a gaban mu wala nadri ma hajjatul wada yau ai mu ba musamman me ya hajjatul wada din ba shin wai ana nufin ban kwana ne annabi ya je yayi ko kuma me ake nufi yace fahamidallaha wa athna alayhi thumma zakara almasih ad-dajjal annabi yayi wa Allah godiya kuma ya yabe shi sannan ya yi bayani akan shafan dujjal fa atnaba fi zikrihi annabi ya kai yayi mubalaga shine atnaba yayi mubalaga kuma yayi bayani mai fasaha da balaga fi zikrihi wajen ambatan dujjal da sukar dujjal din dan ya tabbatar cewa fa lalle akwai wata fitina da za ta zo a ƙarshen zamani ita ce shafan dujjal yayi ta bayani yace da su ma ba asallahu min nabiyyin illa anzara ummatahu, babu wani annabi da Allah ya turo face sai da ya ja kunnan al'ummarsa akan dujal. Ina so ku lura, dujal din nan fa ba zai bayyana ba sai ƙarshen duniya, kuma ƙarshen duniya zamanin annabi Muhammad ne ko. Amma ka duba yace hatta annabi Nuhu sai da ya tsoratar da mutanensa ku kiyaye dujal. Subhanallah, babu wani annabi, su Musa, su Haruna, su Dauda, su Suleiman, su Idris, su wane ne, duk annabawan nan gaba daya kowa sai ya tara mutanensa ya ce a kiyaye dujal. Amma mu yanzu a cikin al'ummar nan ma akwai wanda bai ma san labarin dujal din ba. Bala'i, ba bala'in da ya kai na dujal malam. Bala'i, Allah kiyaye mu kada Allah kai mu lokacin ba. Masu neman su daɗe su samu nisan kwana a duniya, in Allah ya jarabe ka ka fada layin lokacin fitinar dujal, abun bai da kyau. Yana da wutarsa, yana da aljannarsa. Za a nuna maka wuta gata, a nuna maka aljanna gata. Ya ce ka bini in sa ka aljanna, ko kuma ba ka bini ba in sa ka a wuta. Da yawa mutane za su zo su bi shi, ya ta sa su aljanna. Wanda duk ya ki binsa a wannan lokacin, kana gani zai jefa ka a cikin wuta. Ka duba wani ikon Allah, sai kai tunanin ina zai samu wutar da aljanna. Haka Allah ya ga dama fitina ce Allah ya bashi, a nuna maka ga wuta tana cin kanta da kanta, a nuna maka kuma ga aljanna. Ya za ka samu wannan aljannar? Shine in kai wa dujal din da'a, zai zo da makada da mawaka, ana kaɗe-kaɗe, ana raye-raye, ana harka. Ce ku zo a bi ni a more. Morewa shine sai saka a cikin aljanna. Annabi ya ce duk wanda ya shiga aljannar dujal to dan wuta ne. Duk wanda kuma ya haƙuri a lokacin aka jefa shi a wutar dujal to shine dan aljanna. To akar mu kallawo, abinda nake so ka gane, waye zai iya haƙuri ya jure yana gani a tsunduma shi a wutar? Kana ganin wuta tana ci, ka ci sai dai ka saba masa ya tsunduma ka a wuta. Fitina kenan akar mu kallawo. Kuma dujal din nan malam ba inda ba zai shiga ba, duk duniya har garin nan sai ya zo, banda Makka da Madina. Ita ma Makka da Madina zai je ya kokarin sai ya yunkura ya shiga, zai tarar da mala'iku. Allah ya turo da mala'iku da takuba suna gadinta. Ita ma sai an kewaye ta ana gadinta. To ya ina rabansa? Annabi ya ce rabon dujal na Makka da Madina su kuma fitowa za su yi. In sun ji labarin sai yana wajen gari su ce bari mu je mu gan shi. Duk rabansa da ke cikin Makka da ke cikin Madina sai sun fito su bi shi. Kuma malam a kwana 40 ba inda ba zai je ba a duniya. 40 days ko ina sai ya taka. To shi ko nan jirgin sama ne? A'a, menene fitina? To shine annabi ya ce yana tausayawa al'ummarsa dujal, matsalar dujal. Kuma dole sai ya zo ya tarar da wasu cikin al'ummar nan. Sai sa wani lokacin akar makallahu, ita mutuwar ma alheri ne. Allah kuwa Allah. Yanzu ka roƙi a baka nisan kwanan, aka je aka baka nisan kwanan, ka kai har wancan lokacin. Yaya? To shine yace Nuhu ma yayi, wan nabiyuna min ba'dihi, annabawan da suka biyo bayan Nuhu su ma sai da suka faɗakar da mutanensu dangane da sharrin dujal. Wa innahu yakhruju fikum, ya ku al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, lallai dujal a cikin ku zai fito, inda qurbi sa'ati kenan, lokacin da kiyama ta kusa tashi. Kuma in yazo zai ce shi Allah ne. Ku bini, ga wutan nan kun ganta nazo da ita, ku bini. Lokacin malam duk an mutu. Amma ku gane wani abu guda, dama annabi ya faɗa cewa idan duniya ta zo ƙarshe, duk mutanen kirki a hankali a hankali za a ɗauke su a tafi da su. Akwai wata iska mai sanyi da Allah zai turo, in duniyar ta zo karshe in fitina irin wannan ta zo duk wani ran mumini na kware mutumin kirki yana shakar iskar zai mutu la taqumu sa'a kiyama bata tashi sai akan ashrarun nas mutane kazaman mutane mabarnata masu sakon Allah akan su alkiyama take tashi amma duk wani mutumin kirki a ƙarshen duniya sai ya tafi ba su dadewa su kai ƙarshe haka Allah ya kaddara Allahu akbar Allah karfa mana asiri yace zai fito a cikin ku yace fa ma khafi alaikum min sha'nihi ba wani abin da ya koye gare ku dangane da sha'anin dujjal na yi tai muku a wannan ko kuma in wani abu ya koya fama din fassara ta da in shartiya in wani abu ya koya akan sha'anin shi dujjal to fa laysa yakhfa alaykum anna rabbakum laysa bi'awar to ba bai koya gare ku ba ku sani ubangijin ku ba mai ido daya bane kenan ana so a maka hannunka mai sanda ne yake musu cewa dujjal din nan ido daya ne da shi cikin alamar sa ido daya kat za ga idan sa anan akan goshi haka yake shine a'awar shine za ga ana ta haifan yara sai a turo wani a Facebook ko a wannan a WhatsApp a ce ga wani yaro na an haife shi da ido daya dujjal ne Allah ya kiyaye mu yace to ubangijin kuma ido daya ne da shi ba shi ko dujjal wa innahu a'awar al-aynul yumna yana makaho ne bai da idan dama kuma idansa kamar a motsa ne yace wa anna ka anna aynahu inabatun tafiya kamar ainihin wato idansa kamar inabi ne tafiya bariza kamar inabi an san inab ko to kamar inabi da ya fito haka to haka idansa yake a waje idan ka ga wannan to annabi yana nuna ku nisance shi dujjal ne yana tafiya da takalmi daya baya sa takalmi biyu rigarsa kuma ƙasa bayan ya fi tsawo gaban a yanke ina gayu masu rigar dujjal ta sa akwai irin wannan rigunan na gayu sai ga gabanta ya danyi sama ko bayan kuma an ja shi to rigar dujjal shi in za ka saka ta sawa ka zama almajirin dujjal shi yasa annabi ya hana a daina yawo da takalmi daya ko takalminka ne ya tsinke to cire su gaba daya ka tafaka amma mutum ya sa takalmi daya yana tafiya wannan sifar dujjal ne kuma haramun ne a musulunci yawo da takalmi guda daya ko dai ka sa su duka ka ja su ko kuma ka cire sannan akan goshin sa a rubuta kafir fatar jikin ba wai da pencil ko da biro ba fatar jikin a rubuta mai kafir eh yi ai fitina kenan mallam ai shi za ka ci a malam abubuwa na fitina na kafirci gashi nan abin nan yanzu ko yaranmu da suke ana daukan hoto ba haka mutane suna daukan hoto suna yin haka ba ana yi ba tsabar yahudanci ne fa da kafirci a sa a daga ɗan yatsun nan guda biyu sai ga matar aure ta dauki hoto ta yi wannan yarinya ta dauki hoto ta yi wannan samari za a dauki hoto sai mutum ya haka har wani dan agaji ma a nan masallacin shi ma na gani ya dauka ya tura a farko dan agaji ahlus sunna yana zuwa nan yana cika mana wuri yau haka ne mana wallahi na ce abun tausayi duka duk yahudanci ne kawai haka saboda sun ga 'yan siyasa suna yi me yasa mutum zai zama mahaukaci ana yin abu bai san me ma'anar shi ba sai ka dauka kai idan kaga wani gwamna ko wani kaga wani shugaba ko kaga wani dan majalisa ya daga hannu haka wallahi yahudanci ne zan zo muku da fassarar su wata rana dalla-dalla amma an fata fada sai sai wai ana zagin su ku daina yi. To haka dujal din in yazo ana kallon sa an ga arnin ne kafirin ne, wallahi bai za yi. Kar ka manta, annabi ya faɗa fitina ce, kuma duniya tana tashi ne akan ashrarun nas. To shi yasa manzo Allah ya ce kullum in kai sallah kai addu'a Allahumma inni a'udhuka min fitnatil masihid dajjal. Allah ka raba ni da fitnatil masihid dajjal. A ruwaito babu wata sallah da manzon Allah ya yi face sai da yi wannan addu'ar. Shi yasa wasu mazhabobin ma suka ce wannan addu'a dole ce. Kar ka yadda ka idar da sallah baka nemi tsarin masihid dajjal ba. Kuma abin da zai maka amfani ko kai ka mutu addu'a za ta bi zuri'ar ka ai. Ba za ka mutu ka bar jikoki da tabakun ne ba. Ka sani duniyar ko ta zo ta kife a kansu. Allah ka kiyaye mu. Abinda muka faɗa ne dai Allah ba mu lada. Na kuskure Allah ya mana afwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.